Nasarar hakan ya fito ne cikin bayanan da kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya CSP Olumiyiwa Adejobi ya gabatar kan miyagun mutanen da ake zargi a Abuja, inda ya ce an cafke waɗanda ake zargin a wurare daban-daban daga faɗin ƙasar, kuma dukkansu sun amsa laifukan da suka aikata. Yayin gudanar da bincike a kansu, DSP Mustapha Bello Abdulkadir ya bayyana irin makaman da aka samu a hannun miyagun 'yan ta'addan.
Makaman da muka samu dai gaskiya akwai AK-47 guda 20 da wani abu ne aka samu AK-47, sannan akwai wasu pump actions guda 10, akwai pistols locally made ones da ake yi yawanci a Jos kaman guda 5 ne ina gani muka samu. Sannan mutanen da aka samu na garkuwa kuma a yankin Jos da Bauchi da Adamawa da Kaduna, sannan kuma a cikin su an samu cikin mutanen da suka gudu daga Kuje prison nan da aka yi kwanakin baya, mun same su kusan guda 7 ne muka same su.
Daga cikin waɗanda aka cafke har da waɗanda suka amsa cewa su ne suka hallaka wani rubu Musa Mante dan majalisar dokokin jihar Bauchi tare da garkuwa da matansa biyu da 'yarsa mai shekara ɗaya tare da wani tsohon DPO 'yan sanda kamar yanda DSP Mustapha Bello ya ƙari a kai.
Daga maganganun da aka masu shine suka bayyana cewa su suka yi wannan abubuwan da ake zargin su da shi. DPO wai ya dan takura masa tun yana aiki, yanzu ya ritaya, dan Bauchi ne ya yi ritaya wai ya takura masa tun lokacin yana aiki. So bayan ya ritaya ne suka bi shi har gida suka kashe shi. Sannan dan majalisar shi ma dai yanda suka yi bayani cewa wai sun dan samu wani abin nan da shine shi yasa suka.
Yan Najeriya kamar Honorable Sa'idu Kabiru Gombe ya ce idan ana wadatar da jami'an tsaro da kayayyakin aiki da suka kamata, ba shakka kasar za ta yaki matsalolin tsaro da ke addabarta.
Babu shakka idan dai Najeriya aiki za ta yi, ma'aikatan Najeriya suna da kwarewa wajen kusan kwarewar dukkan wani jami'in tsaro da ke kasashen duniya wanda suka ci gaba. A wani lokaci akan samu sakaci ne yayin da su jami'an tsaron suke kallon kamar ba inganta musu kayan aiki ba, amma matukar za su samu kayan aiki da suna da kwarewar da za su yi bincike su diddige su gano miyagun mutane. Kuma daidai wannan lokaci da kasar take fama da matsalar tsaro, to babu shakka wannan abin ta goma shi ne kuma abin a yaba musu jami'an tsaro na Najeriya.
Kazalika masanin tsaro a kasar Yahuza Amal Getso ya yi ƙari da cewa
na jinjina wa hukumar 'yan sanda na iya zakulo waɗanda suka amsa irin waɗannan laifuka waɗanda aka aikata wanda aka kasa aka gaza gano waye ya aikata su. Kama tunda yanzu an zo shafi, an zo lokaci wanda Allah ya sa aka fara kaiwa ga gaci, wannan abun madalla ne kuma abun ayaba ne. Amma dai ga laifuka nan ana aikatawa barkatai a filin Allah ba a boye ba. To ya kamata a ce irin waɗannan abubuwan ana bin su bisa ka'ida. Babu wanda ya ce kada hukumomin tsaro su yi aiki, amma a yi abun bisa ka'ida da tsarin yanda ya kamata, kada a koma harba ta maci.
Har ilau daga cikin nasarorin da rundunar 'yan sandan ta ce an samu har da cafke wasu daga cikin gangan 'yan Boko Haram da suka gudu daga gidan yaron Kuje a lokacin da 'yan ta'addan ISWAP suka kai hari da wasu 'yan kungiyar tsafi ta Black Axe da aka kamo su daga garin Ekoma ta jihar Edo, suka kuma amsa cewa suna wannan mugun aikin. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.